To da farko dai mayan kofofin gwamnati tare da shugaba Muhammadu Buhari sune suka yi ganawa ta musamman da ƴan matan a gaban ɗaruruwan ƴan jaridu, kuma shugaban ƙasa ya gana da kowace daga cikin ƴan matan da iyayensu da malamansu da shugaban al'ummarsu. Ya kuma yi jawabi inda ya yi alƙawarin cewa wannan aƙuba da suka sha hannun ƴan ƙungiyar Boko Haram ita ce makura na cutar da bil'adama na ganawa ɗan Adam azaba. Don haka za su yi ƙoƙari, wato gwamnatin Najeriya za ta yi dukkan ƙoƙari ta tabbatar da cewa ta shafe kukansu, ta ba su lagwadar duniya wanda zai saba irin aƙubar da suka sha hannun ƴan ƙungiyar Boko Haram. Wannan ko ya haɗa da ba su ɗaukar wato iliminsu da zamansu da rayuwarsu dai baki ɗaya da ita gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi alƙawarin za ta yi.
To Umar, kamar wa mai kallura da shi a fuskokin waɗannan ƴan mata a lokacin da Buhari ya zayyana musu waɗannan alƙawura, akwai alamun farin ciki a fuskokinsu?
Ai farin cikin ma ne ya sanya sai da suka yi wake-wake a gurin nan take bayan da aka yi musu wannan alƙawarin, wanda ai musu wannan bushara cewa ga abubuwan da za a yi musu. Sannan yadda na ga fuskokinsu ya saba ƙwarai da gaske ga ranar da aka shigo da su Abuja, saboda lokacin da aka shigo da su Abuja za a ga cewa sun kanjame kusan da ganin su dai kafin sun shiga cikin aƙuba mawuyacin hali na rayuwa. Amma cikin ƴan kwanakin nan uku zuwa hudu sun warware annuri ya da a huskokinsu ga iyayensu tare da su. Ina ganin gwargwadon hali gaskiya akwai bambanci ƙwarai da gaske da suka zo da kuma yadda muka gansu yau a tare da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari.
To Umar, a gefen irin waɗannan taruka da ake na bukukuwan murnar karɓar waɗannan ƴan mata, akwai ƙorafe-ƙorafe da ake ta fama da su a cikin al'umma na cewa ana fifita waɗannan mata na Chibok, bayan kuma ga wasu ɗumbin mata ma da suke hannun ƙungiyar ake karɓo su ba tare da an musu irin wannan tarba ba. Kamar shugaban ya taɓo irin wannan batu a lokacin da ya jawabi?
Bai yi wannan maganar ba, amma dai ministan tsaro da muka yi hira da shi bayan da aka fito wannan ganawar, ni na gabatar da wannan ƙorafin gare shi, na ce ana fa ganin cewa an fifita ko an bambanta ta ƴan matan na Chibok da sauran ɗaruruwa ko dubban ƴan Najeriya da ko dai suka kubuta hannun ƴan Boko Haram, ko kuma har yanzu ana suna hannunsu, ko kuma dai basu dai wasu ma sun mutu sun halaka ba a san iyayensu da sauransu. Ya ce to gwamnati dai tuni tana ɗaukar duk matakin kawo sauƙi da duk ɗan Najeriya da ke cikin kunci, musamman a sanadiyar ƙungiyar wato tashin hankalin ƙungiyar ƴan Boko Haram. Wannan magana ƴan matan Chibok ya samu jan hankalin duniya baki ɗaya ne, kuma ana so yin amfani da shi domin a kawo rundun gwamnati a ci wa gwamnati mutunci. Don haka tilas ne gwamnati waɗanda ake ta ƙorafi a kan su ɗin su za su zama kamar alama, kamar manufa ko wata hikima da gwamnatin za ta amfani da ita wurin fitar da sauran ƴan matan can da ke riƙe.
Garkuwa da ƴan mata Najeriyar mu ce, kar mu bar ta ta wargaje. Najeriya ƙasar mu ce, mu yi reno saboda ƴan baya. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata. Taimaka a je a sulhunta, kar ƴan matan su ɗi mauta, har rayuwa ya salwanta. Kowace akwai masoyinta, sannan akwai iyayenta, suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su. A tausaya Najeriya ƙasar mu ce, mu yi reno saboda ƴan baya. Tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata. Najeriya ƙasar mu ce, kun ga ba za mu bar fita ba ku tausaya wadanda kuka yi garkuwa da mata ta zama to uwa a gare mu ta zama to uba ku tausaya wadanda kuka yi garkuwa da mata mu har hada kan mu duk mu yi mata aikin ci gaba ku tausaya wadanda kuka yi garkuwa da mata masu tasowa in sun tashi za su guje ta ba ku tausaya wadanda kuka yi garkuwa da mata abinda lumana bai ba mu ba kun ga tashin hankali shi ma ba zai ba mu ba Najeriya kasar mu ce mu reno saboda yan baya ku tausaya wadanda kuka yi garkuwa da yan mata kowa a bashi aiki kuma kowa ya kama aiki sannan kula da haki shugabanni kula da haki talakawa kula da haki sojoji kula da haki yan sanda kula da haki kar da kasar mu ta wargaje a tausaya a agaza sannan a taimaka
Allah ya ba mu zaman lafiya da lumana da kwanciyar hankali da arziki